Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 25 da 31 da 42 da kuma 41 da kuma mita 60. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun wuni lafiya, Jummai Ali ce da Nazir Ahmed Hausawa tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Muna son mu ji ra'ayinku, shin a ganinku ya kamata a maida rashin lafiyar shugaban ƙasa zama abin da za a yi cece-kucen siyasa a kai? A shirinmu na ɗazu kun ji furucin gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayose yana yi wa shugaba Buhari addu'ar Allah ya ba shi lafiya, kuma ya yi kira ga sauran 'yan Najeriya da su ma su yi wa shugaban addu'a. To amma kafin mu buɗe layukan waya, muna da rahoto akan ra'ayin wasu akan wasu 'yan matan Chibok ɗin da aka ceto da ke cewa a maida su gun mazajensu, da kuma wata wadda ta ce ita ba za ta bi sauran 'yan matan da aka ceto ko kuma aka kubutar ba.
Masauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kudirinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, James Comey, inda ya bada hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyar Republicans da Democrats ba ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin sakonnin Twitter da dama da ya aika a yau da safe, Trump ya ce za a sami wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI wanda zai maitso da kimarta da aka sani. Sai dai kuma masu sukan lamirin koran shugaban na FBI daga aikinsa sun ce korar tashi za ta saka ayar tambaya game da binciken da hukumar ta FBI ke gudanarwa akan katsalandin ɗan Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a watan Nuwamban shekarar da ta gabata, inda ake zargin akwai wata cuɗanya da ta gudana tsakanin kwamitin zaben Trump da su mutanen na Rasha. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a yau Laraba a fadar White House. Trump da Lavrov sun ce sun tattauna ne akan buƙatar yin aiki tare domin kawo ƙarshen rikicin Siriya, a inda kuma Trump ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na warware rikicin ƙasar Ukraine. Wannan dai ita ce haɗuwar ido da ido ta farko da Trump ya yi da duk wani babban jami'in gwamnatin ƙasar Rasha tun bayan da ya ɗare kan karagar mulki a watan Janairun wannan shekara. Lavrov ya ce galibin tattaunawar tasu duk akan batun rikicin Siriya ne da yadda za a shawo kansa. A cikin watan jiya ne Lavrov da Tillerson suka yi taro a Moscow kan cece-kucen da ke ɓarke a tsakanin Amurka da Rasha sakamakon harin da Amurka ta kai kan wani filin jirgin saman Siriya, bayan da jiragen Siriya suka yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula da suka hada da ƙananan yara. Sabon zababben shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake ya ziyarci makwabciyarsu Koriya ta Arewa, kuma ya nemi sasantawa da China da Amurka akan rikicin ajiye garkuwar makami mai linzami da Amurka ta yi a Koriya ta Kudu. A yau ne Moon yake wannan kalamin jim kaɗan bayan da ya ɗauke rantsuwar kama aiki a Seoul sakamakon nasarar da ya yi na lashe zaben da aka yi a jiya Talata. Hukumar zaben Koriya ta Kudu ta tabbatar da nasararsa da samun kashi 41 cikin 100 na ƙuri'u, inda ya lallasa abokin takararsa mai ra'ayin riƙau Hun Junpyo, wanda ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un, yayin da mai matsakaicin ra'ayi An Chul-su ya sami kashi 21 cikin 100 na ƙuri'un. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa sojojin kiyaye zaman lafiya guda hudu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, biyu bayan harin da aka kai wa ayarin motocinsu wanda ake zargin 'yan tsagerin anti-balaka ne suka kai shi. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na MINUSCA shine ya bada tabbacin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya guda daya dan asalin kasar Cambodia. Daga baya Obushin ya kara tabbatar da mutuwar karin sojoji uku daga cikin hudun da suka salwanta. Daga baya aka same su sun mutu. An dai kai har ne a kusa da kauyen Yogofongo mai nisan fiye da tsawon kilomita 470 wadda ta raba shi da Bangui babban birnin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya dai ta jima tana fama da tashe-tashen hankula tun bayan kungiyar 'yan tawayen musulmi na Seleka da suka hambar da shugaban kasar Francois Bozize a watan Mayu na shekarar 2013. Amurka ta saka tukuicin dala Amurka miliyan 10 ga duk wanda ya samu mata bayani akan madugun dakarun kungiyar Al-Nusra wanda ke da alaka da Al-Qaida. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta ba da tukuicin ne ga duk wanda yake da bayanin da zai iya bayyana ko kuma nuna wurin da Abu Muhammad Al-Golani yake, wanda ma'aikatar ta ayyana a matsayin dan ta'adda na musamman na duniya a shekarar 2013. Wannan shine ladar zunzurutun kuɗi na farko da ma'aikatar ta bayyana a cikin shirinta na tukuici don adalci. Golani dan asalin kasar Siriya ne da ake kyauta da zaton shekarunsa 40, shine shugaban Al-Nusra Front wanda ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana a matsayin kungiyar 'yan tsageru ta kasashen ƙetare.
Labaran duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kila ba za ku rasa jin cewa daga cikin 'yan matan Chibok da aka ceto akwai wadda ko kuma waɗanda suke son a maida su gun mazajensu, sa'annan kuma akwai wadda mata ce ita ba za ta bi waɗanda aka ceto ba, ta gwammace ta zauna da 'yan Boko Haram. Akan haka ga ra'ayin wasu da wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya jiyo mana.
Ra'ayina ba, amma shi su gaban iyayensu yafi, yanda mu 'yan Najeriya za mu sami kwanciyar hankali. Ko batun mazaje ne aure na gaban iyaye shine aure wanda za a aure da su a gaban iyayensu, ko da auren Kristoci ne shine aure. Ko ba ka wani? To shi yasa shine ba ni. A kawo su gaban iyayensu, ma iyayensu ba su riƙe su ba, gwamnati ya riƙe su. A tarbiyyar da su a halayen 'yan Najeriya, a bar su a cikin wahala din bai da amfani.
To game da wannan maganan da suke yi, ba laifinsu ba ne, hali ne suka dauka irin na Boko Haram din. So ayi hakuri da su dai, a aje su, gwamnati ta kula da su, ta nuna musu cewa rayuwar da suke ba rayuwa ne mai kyau ba, ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane, na kyakkyawan mutane, a maida su cikin mu din, kar a bar su ma su koma ga iyayensu, saboda akwai hanyar da mai yiwa za a iya sake daukan su, ko kuma tunda har wannan halin suka sa rai wata za ta iya komawa.
To alhamdulillahi, babban magana ne da yau cewa kamata 'yan matan Chibok da aka same su san samu a kawo su gaban iyayensu a aurantar da su, saboda auren iyaye shine aure da mafi inganci. In kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalinsu, a dan ba su kulawa da dan sauraro ne da za su samu a dawo da hankalinsu, sa'annan a ji bayaninsu. In aka ji bayaninsu, sa'annan a san cewa ga matsayin da ya kamata a aje su ga yanayin yadda yake.
Ra'ayina babban abu dai addu'a shine babban abu a gaba, amma yarinya ta ce za ta koma wajen mijinta, to ita ta fahimci abin da ta fahimta a wajen.
Akwai ma ɗaya daga cikin sura ta ce ita ba za ta ma zo nan, ba za ta biyo waɗannan sauran 82 da aka kawo su ba.
Ha? Shi a rayuwa akwai haka, ana iya mace tana iya barin iyayenta ta bi wani miji ba a san shi ba, da ko barantana har ta je ta zauna da shi shekara uku. Ai akwai abubuwan da zai iya cusa mata rayuwa, kan rayi da wanda za ta iya gamsuwa da shi. Shi a rayuwa akwai wannan wanda ta ta koma ta gamsu da jin daɗin zama da wancan, ai walillahi alhamdu, to ya zai haka rayuwa yake kasancewa.
Lafiya uban girma kai nake, lafiya uban girma kai nake wani,
lafiya uban girma. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan ko ya kamata a maida rashin lafiyar shugaban ƙasa ko wani shugaba abin tacar bakin siyasa.
Allah ce da ni miko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na zuljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shi kalbi mai ruko da mai haske ba su dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajada sirri lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar kuma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a hushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwaton kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ina guyayi rakiya ran da zaka
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, baka da aiki.
Barka ka dai.
Mai magana Alhaji Hassan Maraba, baka shan ruwa sai Zamzam daga tudun Hada Zaria jihar Kaduna Najeriya.
To muna jinka.
To ni gaskiya a nawa ra'ayi bai kamata ba. Kuma anan zan yi amfani da dama in addu'a Allah ya bashi lafiya. Allah kuma ya dawo mu da shi lafiya ya ci gaba da ayyukan alkhairi ga al'ummar katan nan. Amma kuma idan an ga ya dace a yi amfani da tsarin mulki ne ya fahimci komai tsarin mulki na ƙasa ya fahimci duk abin da ya kamata saboda kan aka fito ka sai a zauna lafiya Allah ya dawo da shi lafiya mai magana Alhaji Hassan Maraba baka shan ruwa sai Zamzam daga tudun Wada Zaria jihar Kaduna Najeriya a tashi lafiya.
To mun gode sai mu bi ka da aminto daga Kaduna bari mu jihar Niger. Assalamu alaikum. Muna jinka. Wa alaikum salam.
Kuke magana Yakubu mai kanzu ne daga Niger State Masjidil Kagomin.
To me an ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne duk wannan da ke cewa kada je an yi hulɗu bayan rashin lafiya duk wannan mutane ba su da hankali ne. Ba da lafiya ake komi ba in ba in ba lafiya ya zo.
To kana nan ko ko? Eh muna jin ka. Kana kai shiru kuma.
Wai nan da kake cewa wai kada je duban an kada je a cikin lafiyar ba su da han.
To da alama dai akwai matsala da wannan layi masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa. To mun samu kira daga Bauchi. Ah mallan dan Allah ka kashe rediyon ka. To ka kashe rediyo dan Allah ka kashe rediyo
eh na kashe rediyo.
To dawa muke magana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, suna na Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Akan rashin lafiyar shugaba bai kamata a ringa kace nake akai ba, saboda shi rashin lafiya ai zai iya shafan kowa ma ba shugaba ba. addu'a ne ya kamata a rika yi mu duk wani wanda ba da lafiya, ba ma shugaba ba, hatta talakawa su ma kansu in ba su da lafiya a rika musu addu'a. Shi kuma shugaba da ne da yasa ake so masa addu'a, saboda shi yana jagorancin al'umma ne, saboda tsaron ƙasa da dukiyarsu yana hannunsa. To yana da kyau a masa addu'a, Allah kuma ya ba shi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya. Mai magana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Na gode.
To mu ma mun gode, har yanzu dai muna Baucin Yakubu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jinka.
To Malam Inuwa tele ne daga Liman Katabu.
To Malam Inuwa muna jinka.
Yawwa, gabe da rashin lafiyar shugaban ƙasa bai kamata a tsaya ana cece cece ba, illa abin da ya kamata a yi masa sai dai addu'a.
To Malam Inuwa, mun gode da wannan ra'ayi. Daga Bauchi bari mu jaha Jigawa. Salamu alaikum.
Amin, alaikum salam. Usman Dauda ne daga Jigawa State, Meleri.
To Malam Usman, muna jinka.
Yawwa, to a gaskiya wannan al'amari, wannan kamar yadda wannan malami ya faɗa, wannan shine dai addu'a ya kamata a yi wa wannan kali. Wannan addu'a kawai shi ya kamata a yi. Amma ba a rika cece kuce a ce kaza a ce kaza. Wannan shine ra'ayi.
To Malam Usman, mun gode da wannan ra'ayi naka. Za mu sake komawa Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ajajin Mai Ali, barka da aiki, barka da dare.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya. To idan muka dauka, mu mun tabbatar da cewa duk wanda yake yada jita-jita da waɗannan abubuwa da yake dauka dangane da rashin lafiyar shugaba, bai especially ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wannan wani bakin ciki ne kuma da wani tunani na wani daban. Idan ba kana tunanin cewa mutuwa ne, ai za iya haifo mutum yau ya mutu, za iya ganin ga mai lafiya lau ya kwanta, lafiyar shi lau ya tashi ya kwanta ya mutu. Dan haka mara lafiya yakan iya dadewa ya shekara 100 ma yana kwanta bai da lafiya. Da haka mu fatan da muke yi, Allah ya kara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lafiya. Amma ina kira ga mutane, especially ɗan arewa, wannan maganganu da kuke yadawa na magana kuna mai da rashin lafiyar Muhammadu Buhari siyasa, to kun tsoron Allah ku daina. Mutuwa ta Allah ce, rayuwa ta Allah ce, kukan kurciya dai jawabi ne. Alhaji Musa Garo, ki tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa daga Kaduna, bari mu jihar Adamawa. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, ni ne Ahmad Tijjani daga Mubi.
To Malam Ahmadu, mai an ra'ayinka?
To ni ra'ayina ya siya, to shi rashin lafiya an san na Allah, amma a ɗauki darasi addu'a kafin da shafi yar addu'a, tunda da yanda ya kasance. Amma siban da kawai ci gaba da mulki, shi kuma can ya ta yi masa addu'a ya samu sauƙi. Ni na ga abu shi ne mafitanmu kawai a ƙasar.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Za mu sake komawa Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ajajin Mai Ali, barkanki da warhaka. Sunana Akarami daga Shehu Aukar Goma ke Kaduna, shugaban kungiyar martalaka na ƙasar rashin jihar Kaduna.
To muna jin ka.
To alhamdulillah. To kamar da yanda yanwa suka faɗa, tsakanin da Allah ni kaina wannan abu da yana ban mamaki, domin a matsayin na mutum ko musulmi ko kirista, bai kamata ba dai mutum ya tace kuce kan rashin lafiya, musamman shi Baba Buhari, domin ba abin farin ciki bane ko ba abin murna bane. Najeriya ko musamman mu arewa, mun sha ganin abubuwa da suke tafiya tun daga shi Sa'adu Bello Sadauna zuwa su Murtala da su Abacha su ƴar Addu'a, duk dai mun gani abubuwa suke tafiya. Don haka mu dai muna nan dai, mu sauran al'umma dai masu tunanin nesa, ganin cewa Ubangiji Allah Baba Buhari lafiya, ba ma fatan ganin cewa abin da samu ƴar Addu'a same shi ko Abacha. Ubangiji Allah ya lafiya, Allah da shi lafiya, Allah ƙara mai lafiya. Kuma masu murna ko ganin cewa Baba Buhari sai su lafiya, Ubangiji Allah ka saki wani tsaye su san cewa ba haka bane abin bai da amfani ko bai da tsari. Haka.
To mun gode da wannan ra'ayi daga Kaduna, bari mu jihar Nasarawa. Salamu alaikum.
Aminu alaikum salam. Ajajin Mai, barkanki da yamma.
Barka ka dai.
Kina lafiya a aiki?
Lafiya kalau.
To muna fata abban iman ne daga masallacin Idi dake jihar Nasarawa, cikin magaji dan Yambuta. Muna roƙon Allah, Allah ya ba wa shugabanmu lafiya, Allah ya dare shi lafiya. Kuma mutane su sani fa mutuwa da rashi duka na Allah ne. Saboda haka in ta yi fatan mutum ya mutu ma kansa kaiwa. Saboda haka mu lokacin da kuma ga ɗan uwan mu Allah ya jaza da shi lafiya Allah ya ba shi lafiya. Nagode abban iman da kamar sallacin Idi.
To malam Abu mu ma mun gode da wannan ra'ayi. To daga Nasarar Birimi jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajji Ajimai, barka da aiki.
Barka ka dai.
Sunana Yalo, ina kira daga nan garin Gaskama a garin hukumar Jihar Kusko daga jihar Yobe.
To malam Yalon muna jin ka.
Yau Hajji Ajimai, wannan maganganu da mutane suke akan jinyar Baba Buhari, kada su manta jinya ma wata bauta ce ta Allah ga mai imani. Don haka addu'ar mu shine Ubangiji Allah ya ba Baba Buhari lafiya, ya dawo mana da shi lafiya a ƙasar mu.
To
Ubangiji Allah ya ƙara masa lafiya da shi lafiya a halin ƙasar mu cikin yarda Allah.
To amin sun ma'amu, mun gode da wannan ra'ayi. Za mu sake koma a Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin Jaji, Kaduna, Nigeria. Kuma ni abin da zan ce shine musamman mu ƴan arewa, gaskiya ba shakka yana da kyau mu ta aikin difari, mu ta tuba ga Allah. Wannan jarabta da Allah ke mana wajen shugabannin mu, kaga da dama suna samun rashin lafiya, wasu ma har su rasa rayukansu akan gadan mulki. Duba shakka yana da kyau mai wayan baya mu tuba ga Allah. Sannan shi kuma Alhaji Muhammadu Buhari da ke cikin jinyar nan, roƙon Allah muke, Allah ya ba shi lafiya. Kuma mutane su sani fa, an yi shugabanni wanda ake ganin ba su da lafiya, ba su da lafiya za su iya rasuwa akan gadan mulki. Sai masu lafiya suka rasu suka bar su, har yanzu muna nan da irin suna na a Najeriya da ma duniya gaba ɗaya. Yana da kyau mutane don girman Allah a daina magana ta siyasa ko a jiyo wani abun nan, ba ma siyasa ba, gaba ɗaya da jam'iyyar Muhammadu Buhari yake ciki da kowanne ne. Zaka ga ana yayyada maganganu na rashin lafiya na mai gida Muhammadu Buhari. Allah muke roƙo don ƙarfin mulkin ka, Allah ka ba shi lafiya.
To amin sun ma'amin, har yanzu muna Kaduna. Assalamu alaikum.
To Hajji barka da la'asari. Wa alaikum salam. To sunana Murtala, ina kiran ku daga Riga ta Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
Gaskiya kika faɗa ni, gaskiya ban abin da kifan shi yake dama, ai yayi wani magana ma kafin zaɓe cewa mu ya kamata ƙungiyar arewa masu ne shi. Kuma yanzu ya zo yana so ya wanke kanshi ne, duk suna mai da magana malam Muhammadu Buhari siyasa. Ya ce dama yadda ƴar arewa ya faru a Asoro haka shi ma, to ya kamata maganan gaskiya mu iya bakinmu, mu ƴan arewa ne ta addu'a. Kuma ƙungiyar arewa gaskiya muna gaya musu su ne su, saboda wani siyasa suke so su yi mana, kuma mu ma mun iya siyasa. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode da kuma wannan ra'ayi, muka kawo ƙarshen ɗau jin ra'ayoyinku a yau, sai gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga rahotonmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Ranar Laraba 9 ga watan Mayu shekarar 2001 rana ce da duk wani ɗan Ghana ba zai manta da ita ba, kuma rana ce da galibi ‘yan Ghana suka kira ta baƙar Laraba. A wannan ranar, wasan ƙwallon ƙafa na Premier League ɗin Ghana tsakanin Kumasi Asantekwatakwa da Accra House of Folk ya yi sanadiyyar wani bala'i da ya hallaka rayukan ‘yan kallo sama da 120 a filin wasa Accra Sports Stadium. Bayan shekaru 16, masu sharhi na ganin gwamnatocin ƙasar ba su taimakawa iyalan waɗanda wannan haɗarin ya rutsa da su. Wasu ‘yan Ghana sun yi kira ga gwamnati da ta maida wannan rana ta zama ranar alhini ga ƙasar a hukumance. Masu wannan kiran suna cikin waɗanda suka yi macin wannan rana da aka shirya a jiya don nuna alhinin zagayowar wannan ranar da aka yi a birnin Kumasi. Tsohon ɗan wasan bayan Chivo Verona kuma kaftin Ghana Black Star John Mensah ya ɗora muryarsa akan masu Allah wadai da nuna bambancin launin fata da kyama, wanda ya ce yana yin mummunan tasiri a wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar Italiya. Tsohon kaftin na Ghana Black Stars ya yi Allah wadai da abubuwa da ke faruwa a Italiya biyo bayan cin zarafi da aka yi wa ɗan uwansa Suleiman Tari. Suleiman Tari mai wa faskara wasa na tsakiya ya shaka dukan jan kunni guda biyu tare da hana masa wasa a matsayin jan kunni ga kalubalantar da ya nuna akan filin wasa a lokacin da 'yan kallo suke masa ihu na nuna masa bambancin launin fata da kyama. Tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Ghana ta GFA Alhaji Muhammad Nuruddin Jawula ya kyautar zaton Ghana za ta amfana da mukami da aka baiwa shugaban hukumar na yanzu Kwasi Yantachi ya samu a hukumar CAF na muƙaddashin shugaban hukumar CAF ɗin na farko. A zaman farko da kwamitin zantarwa na hukumar CAF ya yi a ƙarƙashin sabon shugabanta Ahmad a ƙasar Bahrain shekaran jiya Litinin, kwamitin ya tabbatar da ya tace mutum na biyu wurin shugabancin hukumar CAF bayan shugaban nata Ahmad. Kazalika kwamitin na CAF ya kuma tabbatar da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na Congo Constant Omari a matsayin mukaddashin shugaban hukumar CAF na biyu.
ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Donald Trump zai ci gaba da kula da Amurka a matsayinta na kasar da tafi kowace kasa karfin makamashi a duniya da kuma samar da man fetur da tsaro ga jama'ar Amurka. Dangane da haka ne kwana-kwanan nan ya rataba hannu akan dokar da ke karfafa bincike akan makamashi da sarrafa shi a sassan kasar daban-daban ciki har da yankunan nan na Fadamu da da ba sa karkashin kowace jaha a Amurka. Yayin da a lokaci guda kuma za a tabbatar da cewa kowanne cikin irin waɗannan ayyuka ba shi da hatsari ga jama'a da kuma muhalli. Yayin da yake rataba hannu akan dokar da aka radawa suna dokar sarrafa kafofin makamashi a ranar 28 ga watan Afrilu, shugaba Donald Trump ya ce Allah ya azurta Amurka da ma'adanai iri daban-daban ciki har da man fetur da kuma man gas.
But the federal government has kept 94% of these offshore areas closed for exploration and production.
Yace amma gwamnatin tarayya ta rufe kashi 94 cikin 100 na wuraren da ma'adanan suke, abinda ke hana gudanar da bincike da kuma sarrafa su. Wannan ya hana wa Amurkawa dubun dubatar guraben ayyuka, ya kuma toshe mana hanyar samun miliyoyin dalolin kuɗi. Dokar wadda shugaban ƙasa ya rataba wa hannu ta umarci ma'aikatar cikin gida ta duba tsare-tsare da aka yi na shekaru biyar akan binciken albarkatun man fetur wanda ba na cikin teku ba da iskar gas, da duba dokoki da kuma ba da umarnin ɗaukar matakan fara sarrafa ma'adanan. Dokar ta kuma umarci ministan harkokin ciki ya gujewa kafa duk wani sabon shinge a teku, ko kuma faɗaɗa waɗanda ake da su da kuma bincike akan waɗanda aka kafa a ƙarƙashin dokar kafa shingaye ta teku shekaru goma da suka gabata. Da yake wa manema labarai jawabi, ministan harkokin gida na Amurka Ryan Zink ya ce dokar shugaban ta sa ƙasar Amurka akan turbar zama mai dogaro da kai kan harkokin makamashi. Ya ƙara da cewa irin wannan dogaro da kai na da dalilai daban-daban. A cewarsa, wannan lokaci ne na ƙarin samar da guraben ayyukan yi a Amurka, inda samar da makamashi ya zamo cikin rahusa abin dogaro wanda yake ɗaya daga cikin ababen bukata domin gogayya tsakanin masana'antu, musamman ma ta la'akari da yadda muhalli ko yanayi yake. Zai fi dacewa ana samar da wannan makamashin a nan Amurka ƙarƙashin dokar da ta dace, maimakon samar da shi a ƙasashen ƙetare ba bisa ƙa'ida ba. Ba shakka Amurka ce kan gaba a harkokin kula da kuma kare muhalli idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya, kuma za mu ci gaba da haka a cikin bayanansa na ƙarshe. Sakatare Zink ya bayyana dogaro da kai wajen samar da makamashi a matsayin harkar tsaron ƙasa, ya kuma bayyana cewa ya fi dacewa a samar da makamashi a nan gida a maimakon dogaro akan wasu ƙasashe. Ya kuma bayyana cewa hakan zai ba mu damar samawa abokan hulɗarmu makamashi. Shugaba Donald Trump ya yi wa dokar tasa lakabin wani yunkurin warware matsalar makamashi ko matakin kafa tarihin ci gaba da inganta harkokin tsaro da samar da makoma mai kyau ga dukkan Amurkawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Shine kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kudirinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI, James Comey, inda ya ba da hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyar Republicans da Democrats ba ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin sakonnin Twitter da dama da ya aika yau da safe, Trump ya ce za a samu wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI, wanda zai maido da kimarta da aka santa da ita a da. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a yau Laraba a fadar White House. Trump da Lavrov sun ce sun tattauna ne akan buƙatar yin aiki tare domin kawo ƙarshen rikicin Siriya, a inda kuma Trump ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na warware rikicin ƙasar Ukraine. Wannan dai ita ce haduwar ido da ido ta farko da Trump ya yi da duk wani babban jami'i na gwamnatin ƙasar Rasha tun bayan da ya ɗare kan karagar mulki a watan Janairu a wannan shekara.
Masu sauraro, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce ke fatar mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alherinsa. Amin.